Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da Niyya da Murya da kuma Murya Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Haka kuma ana kama mu a tasha Alfa Radio ta birnin Kumasi kasar Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu a kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji yunkurin al'ummar Yoro a jihar Taraba na bunƙasa tattalin arzikin yankin. Sai kuma maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfahmed. Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba, wakilinmu Mohamed Garba Awal zai gabatar da sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aikowa ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani rahoto mai tsoratarwa da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar a jiya Talata na cewa ɗaya daga cikin magunguna goma da ake sayarwa a ƙasashe masu tasowa na jabi ne, wanda kuma yake sanadiyar mutuwar dubban ƙananan yara, da cikin sauƙi za a iya rigakafinsa. A yunkurin hukumar na farko don nazarin matsalar, ƙwararru sun sake duba wasu nazari haɗari da aka gudanar tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2016. Wanda ya kunshi magunguna fiye da 48,000, inda suka gano cewa kashi 10.5 cikin 100 na magungunan jabi ne ko marasa kyau. An lissafa kusan kashi 65 daga cikin 100 na magungunan jinyar zazzabin cizon sauro malaria a matsayin magungunan jabu. Ƙasashen da wannan lamari ke faruwa suna kashe kusan dala biliyan 300 kan magunguna a duk shekara, wanda hakan ke nufin kamfanonin da ke sarrafa magungunan jabu kuɗin da suke samu ya kai dala biliyan 30. A cewar wata tawaga daga makarantar koyar da kiwon lafiya da kuma nazarin magungunan ƙasashe masu zafi ta London, an kiyasta kusan mutane 116,000 da ke mutuwa a duk shekara a sanadiyar magungunan malaria na jabu suna ƙasashen yankin Sahara na Afirka kaɗai. Shugaban Amurka Donald Trump na nazarin hanyoyin ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus na ƙasar Isra'ila, a cewar mataimakin shugaban Mike Pence a jiya Talata. Wannan magana da Pence ya yi ta karɓi daga gagarumin murna a taron cika shekaru 70 tun lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada wata ƙuri'a da ta yi sanadiyar kafa ƙasar Isra'ila. A lokacin da yake ɗan takarar shugaban ƙasa, Trump ya sha yin alkawarin cewa zai canja inda ofishin jakadancin yake, shawarar da Isra'ilawa za su karɓa cikin murna, amma Falasɗinawa ba za su amince ba. To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata ne sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka da ƙawayenta na Turai sun gane barazanar da Rasha ke yi ta baya-bayan nan, kuma Amurka na ƙarfafa yunkurin daƙile hakan ta ɗaukar matakan tsaro a Turai kan Rasha. Jawabin na Tillerson ya zo ne 'yan kwanaki kafin tafiyar da zai zuwa Turai. An shirya zai haɗu da ministocin ƙasashen waje na Majalisar NAC da kuma ƙungiyar tsaro da haɗin kai ta Turai a mako mai zuwa. A wani jawabi da aka gabatar kan manufofi a Turai, wani babban jami'in diflomasiyya a Amurka shi ma ya ce abin da Rasha take yi a Ukraine yana ƙara dagula lamari wajen samun dangantaka tsakanin Washington da Moscow. Wannan makon shi ne karan farko cikin shekaru 357 da za a taɓa canza dogarawan fadar Buckingham, kuma ba dogarawan da ke sintiri a ƙasa da aka saba gani ba, masu kaki launin ja, amma da sojojin ruwa waɗanda suka mamaye taron ayyana wannan shekara ta 2017 a matsayin shekarar sojojin ruwa da aka yi a ƙofar fadar. Matsalar tattalin arziki da aka fuskanta da kuma ƙarin bashin da gwamnati wanda ya shafi ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai na tilastawa jam'iyya mai mulkin sake tunanin abin da za ta iya yi. Daga ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump ya ce za mu yi maganin abin. Shugaban ya yi wannan furci ne bayan da Koriya ta Arewa ta sake gwajin wani makami mai linzami mai cin dogon zango jiya Talata. Matakan da ke zama bijirewa takunkumin da aka saka mata da kuma suka da kasashen duniya. Wannan lamari ne da zamu iya shawo kansa a cewar Trump lokacin da yake magana da manema labarai a fadar White House ba tare da ya bayyana takamaiman abin da yake nufi ba, amma ya ce yadda Amurka ke tunkara kasar ta Koriya ta Arewa ba zai canza ba. A ɗaya bangaren kuma tsohon jami'in kula da tattalin arzikin Koriya ta Arewa ya ce shawarar da Amurka ta yanke ta baya-bayan nan ta mayar da Koriya cikin jerin kasashen da ke taimakawa ta'addanci a duniya wani babban mataki ne da zai iya kare tattalin arzikin kasar, duk da yake ƙwararru na ta baban hakan ko hakan zai iya sa kasar ta dakatar da shirin nukiliya ta nan makamai masu linzami. Tsohon shugaban Amurka George Bush ne ya fitar da sunan Koriya ta Arewa daga cikin jerin sunayen kasashen da suke marawa ayyukan ta'addancin a shekarar 2008 tare da fatar samun ci gaba wajen kulla wata yarjejeniyar ƙayyade takaitaccen shirin nukiliya ta Koriya, amma cikin shekaru ɗaya yarjejeniyar ta wargaje.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin Ibrahim ya shigo da maimaitin shirin ciki da gaskiya, bari mu faro takon a jihar Taraban Najeriya, inda al'ummar yankin Yoro suka gudanar da aikin gayya da ya haɗa kan ƙabilu mabiya addinai daban-daban da nufin bunƙasa harkokin kasuwanci. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi hira da shugabannin wannan yunkuri, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Sunana Jibrin Ibrahim, kuma Deputy Director of Community Development na karamar hukumar Yoro. Manufarmu dai shi ne muna yi ne don saboda cigaban ƙasarmu da kuma ainihin manomanmu su samu fit da kayayyakin abin da suka noma cikin sauƙi ba tare da wani wahala ba.
Ni ne Kofar Gajimas Barara CEO na Yoro. Muna bautan ƙasa wajen ne dole mu kuma Kofas na wajen mu dan sa muna ma ɗan gari cewa muna tare da su mu taimake su.
Shi ma Mr. Francis da ke zama shugaban yan gari Bilar Ibo na yankin ya kuwa bai na farin cikinsu ne ma game da zaman lafiyar da ke akwai, wanda ko hakan ya sa ma suka fito domin su ma su bada nasu gudunmawa.
Inda ya kai sati uku ana zuwa aiki a nan, don hanya nan yana tamuka mu sosai, mun da muka yi Yoro, don yana kusa da Jalingo, yana Daraja, mana dan wahala da kudin mota. To shine na yi ma mutane na magana ya kamata yau na mu zo mu sa hannu.
Wani abu ban sha'awa shi ne cewa shi kansa babban basarakin yankin na Yoro mai martaba Sarki Mummai Alhaji Ado Mazana biyu na tarar da shi yake wannan aiki na gyara hanya.
Hanyarmu ne zuwa cikin Jalingo fadar gwamnatin jiha, kuma duk harkokinmu na yau da kullum kusan kace 90 cikin 100 harkokin mutanen Fantasawa a Jalingo muke yi. So mu muna ganin dole ne mu tashi kullum kowane ƙarshen damuna mu ga cewa mun fito mun gyara hanya nan. Mu muka bude hanya nan da ƙarfinmu da aljuhunmu, muka yi kokari muka bude hanya nan har mota yana bi. To in aka yi damuna dole ne hanyar wasu wurare ruwa yana tonewa.
Martaba Sarki Mummai kenan Alhaji Ado Mazana biyu, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Haka yake. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. alajikan Silicon Co na Jamhuriyar Niger. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitin shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A cikin watan Agusta na wannan shekara muka fara tabo batun mutanen wani dan karamin gari da ake kira Zirami a yankin karamar hukumar Giya da a jihar Bauchi waɗanda suka yi kokarin cin zarafin da suka ce alkali Sani Musa na kotun wannan gari yake musu. Mutanen sun yi zargin cewa alkali Sani Musa yana hada baki da hakimin wannan gari wajen shirye irin shari'ar da za su yi da kuma hukuncin da za su yanke bisa irin muradunsu, ba wai don yin adalci ko tabbatar da an yi shari'a ta gaskiya ba. A cikin wancan shirin kun da ji yadda shi hakimin Zirami ya ce babu ruwansa kuma baya da hannu a abubuwan da mutanen garin suke zargi. Mutanen na Zirami sun ɗauki lauya wanda ya rubuta ma alkalai na jihar Bauchi, wato Grand Kadi kenan, takardar kuka kan a binciki abubuwan cin zarafi da wannan alkali ke yi a garin Zirami. An shafa shekara fiye da ɗaya alkalai na jihar Bauchi bai ba su amsa ba. Sai babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi, Sa'adu Muhammad Sambowal, ya yi hira da wakilinmu, inda yake cewar ba su saba yin magana kan batutuwan da suke gaban kotu ba, ko da yake kukar da su mutanen na Zirami suka shigar ta hannun lauyansu Mamman Lawan Yusufari, ba wai kotu suka gabatar ba sun gabatar ma ofishin alkalin alkalai ne suka yi kofi ma wasu. Sun rubuta wannan takarda tun watan Yuni na shekarar 2016. A cewar shi magatakarda Sambowal, wai sun kafa kwamiti ya binciki lamarin kuma har sun rubuta amsa, to sai dai kuma wai amsar sun ajiye ta ne kawai, domin shi a irin tasa fahimtar lauyan mutanen ma baya da basira ko kuma bai san aiki ba, shi yasa ba a ji wannan amsa ba. Mu ma 'yan jaridar da ke bin kadin wannan batu na cin zarafin mutanen Zirami da ake zargin alkali Sani Musa da yi, ba mu san aikinmu ba, shi yasa muke ɓaɓato a kan wannan batun. Amsar da Sa'adu Muhammad Sambowal, babban magatakardar kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Bauchi, ya bayar kenan kan wannan batu. Filin Ciki da Gaskiya ya tuntuɓi dukkan mutanen da suke da hannu a takardar ƙorafin da lauya Mamman Lawan Yusufari ya rubuta musu zuwa ga alkalai na jihar Bauchi, kuma dukkansu sun ce babu wani wanda aka tuntuɓa domin ya bayyana abin da ya faru gare shi a gaban kotu, balle a ce har an yi bincike a kan wannan magana. Haka kuma lauya Mamman Lawan Yusufari ya bayar da amsa ga abubuwan da shi Sambowal yake faɗi cikin kalamun nasa. To amma zan sake mayar da mu garin na Zirami ne, domin ni da kaina na tattauna da wasu daga cikin waɗannan mutane kan irin abubuwan da suka faru suke kuma faruwa a garin nasu na Zirami.
Sunana Damana Muhammadu Damana Jauro Bello Gamji Jabawa Zirami.
Kana da kuka game da batun kotun nan ta Zirami da kuma alkalinta, wato alkali Sani Musa, me ya faru?
Abinda ya faru, ni dai ɗan ta'adda sun je gidana akan za su kashe ni da bindigoginsu da wuƙaƙensu da komi da komi dai makami, Allah ya sa ba su same ni ba. Da na dawo na tarar gidana da yarana da mai gidana da ƙyannena dukansu ba barci, na ce lafiya su kashe min lafiyan ba sosai ba, kai dai da Allah ya sa kana da nisan kona ba a same ka ba, har cikin gida an zo ana neman ka. To na ɗebi sawayen na mayar har garinsu. To da muka mai da sawa,
wato ka bi sawun su waɗanda suka kawo hari gidanka kenan?
Da na mai da sawayensu da gari ya waye, sai ya ɗauko wani dattijo, sai suka zo gun mai gidana suka ba da haƙuri, mu yi haƙuri a kan tabbasacce su ne suka je. To a kan zan ɗauki haƙuri sai na haɗu da shi. Da na haɗu da shi sai ya ce min, kai haƙuri na je ban same ka ba. Na ce a game da ni? Ya ce min a game da mun je mu ne muka je gidanka. Na ce to Allah ba mu sa'a, kuna nufin za ku kashe ni? In Allah ba ni sa'a sai in kashe waninku. Sai ya ce min, duk wanda ya je gidanka in ba kori da baka akwai bindiga a hannunsa.
To da yaje min haka da na dawo sai na kai kara gun alkali Musa Zirami. Da na kai kara alkali ya tura shi ruman dama alkalin da yazo ranan da muka shiga karan.
Shi wane ne kenan?
Shi alkali Musa.
Ya tura wa?
Ya tura yau. Da ya tura yau suka je ofisin hakimin Zirami suka tattauna idan yazo sai sun je shan. Duk abunda hakimi ya faɗa da shi zai yi amfani. Yazo ya tura ya Uruman, hakimi shine ya dauki beli ya utin bai isa azare in madigatin abuskuri yayi waya yace a dawo da shi. Da aka dawo da shi ranan da aka yanka muka koma sai aka bada ya urin duwa. Kafin satin yazo ya ude ya je sai ya ba sai ya kai kudi. Hakimi ya hada shi da yaron sa suka kai kudi a alkali.
Dan kana da wata shaida cewa sun kai masa kudi?
Eh, ina da wata shaida. Shi da yaron Zira, shi da yaron hakimin Zirami tare suka je. Da suka je da ya bada kudi da sati ya dawo da muka je, sai aka hana yau rantsuwa. Sai aka kira mu ofisin hakimin Zirami. Hakimin Zirami ya hada ni da yau. Yace in yafe na ce ni ban isa sai mai laifi ya ansa laifin sa. Yayyayi naki muka goma gun alkali Musa. Alkali Musa yace ina da saida nace ina da saida tabbacecce wani dottijo da ya dauko yazo suka samu babana. Yace to sati in zo da su. Sati na dauko su na zo da su suka bada tartibin haƙun ayan akai yau yaje da shi sun samu mai gidana sun bada haƙuri. Yau yace bai dauka ba shi wannan mai gidana ne wannan kawuna ne. Alkali Musa to yace dama na bai dauki saidan ka ba ta yi amfani ba. Ya uba yarda da saidunka. Zaka rantsa na ce zan rantsa. Zaka rantsa na ce zan rantsa. Yace to har na je fada in dawo ka rantsa. Kafin ya je fadan ya dawo gun hakimi, kafin ya dawo ni kuma nayi alwala. Da ya dawo sai ce da mana zaka rantsa na ce zan rantsa. Yace to ba a bada rantsuwa a rannan a rantsa a rannan. Sai satin sama. Nace nayi alwala ni zan rantsa. Ya hana ni satin sama muka dawo ya kira ni da mana zaka rantsa na ce ala gafarta malam yau ya kira ni a gaban hakimin Zirami. Hakimin Zirami ya bani haƙuri maganan ta mutu na ce ba zan yi ba sai mai laifi ya ansa laifinsa. Amma mun zo nan ya kira mutane guda uku da yaran alkali kai da yaran hakimi guda biyu dogare guda biyu da ɗaya Adamu sun kira ni sun tambaye ni na yi haƙuri na ce ba zai yi ba. Ya ce tabbacecce su ne suka je da gidana da makami akan za su kashe ni. To mun shiga alkali Musa ya tambaye ni ka zo da ni a rantsuwa na ce masa ni rantsuwa tunda mai laifi ya ansa laifinsa. Ya tambayi yau yau ya ce lallai su ne suka je a game da mai a game da za mu kashe. Kai dawa daga nan ban sake tambayar yau sai ya yanka a yau hukunci. Ba jan ba jan kunne ba komi sun ci kuɗi yau kawai suka lalatar da magana sun goyi bayan yau
a je gobe ma hukunci suka yanke masa.
Hukunci ai yanke masa 20,000
cewa ya biya naira 20,000 saboda ya amsa laifin cewa yayi kokarin ya kashe ka.
Yayi kokarin ya kashe ni yawa. To ba jan kunne ba komin ba rafidin ni dai an tura ni kawai.
Aka ce ka tafi.
Aka ce in tafi. Iyakacin maganar da aka yi. Ne amma har yanzu idan na kwanta da daddare sai barci ya gagare ni. Sabida ba a bi bayana ina tsoron kar su dawo su kashe ni. Ni talaka ne su kuma mai kuɗi ne. Sun ba da hakimin Zirami kuɗi. Sun ba da alkali Musa kuɗi. Ba su sha wuya ba. Ba a ɗaure su ba. Hakimin Zirami ya je ya ɗauki belinsa. Tun ba a rufe shi ba. To shi ne yanzu ko in dare ya yi dai ba ni da kwanciyar hankali. Ina tsoron kar su dawo su hallaka ni.
To wai kana maganan cewa hakimin Zirami shi me ya haɗa shi hakimin Zirami da aikin kotu wannan kotu ta alkali Sani Musa?
Dama hakimin Zirami sun haɗa baki da alkali Musa. Alkali Musa idan ya shigo Zirami zai yi shari'a sai ya je hakimin Zirami ya karatar da shi duk shari'an da za a yi. Sannan idan ya
ga haka ne ko kuma ka jijita ne kawai ake
yadawa? Na gani da idona na gani ba gaya min aka yi don ko laya zan iya shi sabida tsabar na gani da ido. Idan ya zo ba zai shiga shari'a sai ya je gun hakimin duk abinda hakimi ya ajiye da shi zai yi amfani ya zo ya yi shari'a.
Masu sauraro, ɗaya daga cikin mutanen Zirami da na tattauna da su kenan Malam Damina, kamar yadda na ce, shi ma barista Mamman Lawan Yusufari ya ba maga takarda Sa'adu Muhammad Sambowal na kotun ɗaukar ƙara ta shari'a musulunci ta jihar Bauchi amsar abubuwan da ya faɗi. A kasance da mu.
To a gaida Ibrahim, sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru wannan makon ga Awal Garba.
Zan fara shirin jaridun namu yadda jaridan Kamarun TV anda babban labarin ta yake nuni da cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta sanya matakan tsaro a jihohin Ingilishin ƙasar guda biyu, anda yanzu haka ake samun tashin hankali nan da can. Sai kuma jaridan Ecomatin anda ita ma ta rawaito mana cewar masu kula da canjin kudaden SEFA suna neman kariya darajar kuɗin a manyan kasuwanni na duniya, anda al'amarin yake neman sanya ƙasashen renon Faransa suna takun saka da uwar gijiyansu ƙasar ta Faransa. Sai kuma jaridan Emergence anda ita ma ta labarta mana cewar rikicin 'yan ɓangaren 'yan awaren ƙasar jamhuriyar Kamaru guda biyu yau kimanin shekara guda kenan da ya ƙi cinyewa, amma ya sanya mustabiya cewar yana neman ya gana da sarakunan gargajiyan jihohin guda biyu domin neman mafita. Sai kuma jaridan Informatin anda ita ma ta ayyana mana cewar waɗansu jihohin ƙasar jamhuriyar Kamaru suna kiran shugaba biya da ya kada takararsa a zaben da za a gudanar na shekarar 2018 bayan ya kwashe shekaru 35 yana mulkan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridan Le Metayo kuma ta labarta mana cewar waɗansu jam'iyyun adawa na ƙasar Kamaru suna neman dunkulewa waje ɗaya domin kalubalantar mustabiya a zaben da za a gudanar a baɗi. Cikinsu akwai Maurice Kamto da kuma Zonga. Jaridan Anadolu kuma ta ce kamfanin jirgin sama na ƙasar Kamaru Kamerko mallakar gwamnatin ƙasar ya fara shata jan layi tsakaninsa da gwamnatin ƙasar Sin, anda yanzu haka halakar ƙasashen guda biyu yake neman yin tsamari. Sai jaridan Leju anda ita ma ta hango mana cewar darakta janar ɗin bankin BISEC ya yi murabus akan kujeransa domin yana neman wani mukami a gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, amma har yanzu shiru. Jaridan Lozenet kuma ta kwarmata mana cewar hukumar Konak tana shirin cafko Nana Sanjo, darakta janar ɗin kamfanin jirgin sama na ƙasar ta Kamaru. Jaridan Dusahel kuma ta ƙasar Kamaru ta ce Hausawan ƙasar Kamaru za su gudanar da bikin baje kolinsu na al'adun gargajiya a birnin Yaounde 2 ga watan Disamba, anda baki za a shigo gabas da yamma, kudu da arewa. Sai kuma jaridan Mutation anda ta gunta mana cewar majalisar dokokin ƙasar Kamaru ta koma zamanta na majalisa layar Litinin da ya gabata tun bayan da 'yan adawan jam'iyyar SDF suka kawo mata tseko a yayin da suke zaman farko, anda suka wargaza zaman domin ba a sanya matsalar ɓangaren jihohin Ingilishi guda biyu ba a kan teburin shawara. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Rafer anda ita ma ta bankaɗo mana cewar sirrin gidan gwamnatin ƙasar Kamaru yana fita waje ta shafukan yaɗa labarai na zamani. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar wayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Daga Abuja Maduro ɗan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina kira ga janar Muhammadu Buhari, shi duba shi gani ba rata ta kai rata, cikin rata hudu gwamnatar ta kwashe rata uku, kuma ga 'yan takarkarunta 'yan siyasa ta manya irinsu Atiku Abubakar ire-irensu suna son sama shiga. To ba haka za a yi ba, ita jam'iyya raguwa ba ci gaba ba ne. Don haka don Allah shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari ka canza salon mulki na gaugawa, ya Allah ka taimaki 'yan Najeriya ko kuma irin su kawo barade ko yi hankuri ku taimaki jam'iyya da mutuncin ku da illin ku saboda ba ku da mutuncin da ya huce jam'iyyar ku. Allah ka taimaki Najeriya da Najeriya.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Mai magana Alhaji Adamu da direba Patesco. A hakika mun yi farin ciki mu direbobi da jin cewar labarin za a dawo da Telegram akan manyan hanyoyinmu. A alhamdulillah ko yanzu mun samu wurin hutu na dole a kenan a takaice saboda Telegram din nan ba karamin ne security ya kawo mana ba don kowane Telegram akwai police station na 'yan sanda. Kuma duk kilomita 50 za a samu wajen sayarawa musamman manyan motoci sannan zai kawo kuɗin shiga ga gwamnatin tarayya wadda gwamnatin tarayya ta yanzu duk yadda za a yi account na birthday ne duk abin da aka yanka na ticket zai shiga cikin account na gwamnati kuma zai kawo tara kuɗi ne yadda za a san gyara hanyoyin nan. A wannan ba karamin cin nasara ba ne ga gwamnatin Buhari kuma mun gode mu musamman direbobi na manyan motoci na kan hanyar manyan hanyoyin.
To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice wani rahoto mai tsoratarwa da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar jiya Talata na cewa ɗaya daga cikin magunguna goma da ake sayarwa a ƙasashe masu tasowa na Jabini wanda kuma yake sanadiyar mutuwar dabban ƙananan yara da cikin sauki za a iya rigakafinsa. A yunkurin hukumar na farko don nazarin matsalar ƙwararru sun sake duba wasu nazari haɗari da aka gudanar tsakanin shekara ta 2007 da zuwa shekara ta 2016 wanda ya kunshi magunguna fiye da 48,000 inda suka gano cewa kashi 10.5 cikin 100 na magungunan na jabine ko marasa kyau. Shugaban Amurka Donald Trump na nazarin hanyoyin ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus na ƙasar Isra'ila a cewar mataimakin shugaban Mike Pence a jiya Talata.
To jama'a masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na satire yau sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muka gabatar da kari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Kuna kuma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abo da kuma injiniyarmu Mr. Jim Alheri ke muku fata alheri.